Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Juma'a 29 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su, Safilu ba makanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine. Amurka da Tarayyar Turai sun yi gargaɗin a guji miƙa kai ga abin da ta kira shigo-shigo na Rasha akan samar da iskar gas zuwa Turai. Haka kuma za a ji cewa wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja biyu a arewacin ƙasar Afghanistan a jiya Alhamis, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tare da jirgin ta wasu 13 na daban.
Kana labaran kenan. To, za mu fara ne da jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a yankin gudun Hausawa da ke cikin garin Bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin. Za ku mu leƙa jihar Niger, inda za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokoki Nigeria guda 5 da suka nemi tsayawa takara. Muna kuma ɗauke da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikira ya shirya kuma zai gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Safilu Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayen sojojin Rasha nan da watanni 5 masu zuwa. Kuma majalisar ta zartar da gagarumin jaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga Ukraine cikin gaggawa. Saka hannun jari a 'yancin Ukraine ƙaramin farashi ne da za a iya biya, in ji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Ya ci gaba da cewa ba muna kaiwa Rasha hari ba ne, muna taimakawa Ukraine ta kare kanta. Daga baya a jiya Alhamis, majalisar ta zartar da dokar ba da lamuni ga Ukraine ta hanyar ƙuri'a 417. Majalisar dattawan ta kada ƙuri'a amincewa da goyon bayan makonnin baya. Dokar, wacce ta sake farfaɗo da shirin yaƙin duniya na biyu, ta bayo gwamnatin Amurka damar ƙetare shingen tsare-tsare da ke hana isar da makamai. Amurka da Tarayyar Turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon Rasha kan samar da iskar gas zuwa Turai. Rasha, wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake buƙata a Turai, ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na Turai su biya kuɗaɗen iskar gas ɗinsu da kuɗin rabul, wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙabawa bankunan Rasha, ciki har da babban bankin ta. Wasu ƙasashen Turai sun kafa asusun ajiyar banki na Rasha don ƙoƙarin yin aiki kan takunkumin. Shugaba Biden ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na taimakawa ƙawayenta na Turai wajen rarraba iskar gas. Ba za mu bar Rasha ta tsorata ko ta samu hanyar fita daga waɗannan takunkumin ba. Ba za mu kyale su su yi amfani da man fetur da iskar gas don gujewa takunkumin da aka sanya musu kan aikata zalunci ba. Muna aiki tare da sauran ƙasashe kamar Koriya da Japan da Qatar da sauransu don tallafawa ƙoƙarin da muke na taimakawa ƙawayen Turai da Rasha ke yi wa barazana da makamashin iskar gas da kuma buƙatunsu na makamashi ta wasu hanyoyi, Biden ya faɗa manema labarai a fadar White House. Wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja guda 5 a arewacin ƙasar Afghanistan jiya Alhamis, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tare da jirgin ta wasu 13 na daban. Kakakin 'yan sandan lardin Muhammad Asif Waziri ya ce an kai harin ne cikin mintuna kaɗan tsakani a sassa daban-daban na Mazar Sharif, babban birnin lardin Bak. Waziri ya ce da alama fasinjojin 'yan Shi'a ne. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya ta ɗauki alhakin kai wannan ƙazamin tashin hankali. Wannan dai shi ne hari na bam na baya-bayan nan da aka kai a kasar Afghanistan cikin wannan watan, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da yawa. A makon da ya gabata ne, wani bam ya tashi a wani masallacin mabiyan mazhabar Shi'a dake Mazar Esh-Sharif, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da jikkata wasu kusan 90. Kwana guda bayan haka, wani bam ya tashi a cikin wani masallaci dake cikin Makil dake arewa maso gabashin lardin Kunduz a lokacin sallar Juma'a, inda ya kashe mutane 33 tare da jikkata wasu kusan 50.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a unguwar Gudun Hausawa da ke cikin garin Bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin da ya janyo mutuwar akalla mutum 3 da kuma ƙone-ƙonen gidaje da dama. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab da ƙarin bayani.
Dokar hana zirga-zirgar ya biyo bayan ziyarar ganewa ido da kuma jajantawa mutanen unguwar ne, wanda gwamnan tare da kwamishinan 'yan sanda Bauchi suka kai.
Na zo nan ne cikin bakin ciki irin abubuwan da nake ji yake faruwa da 'yan uwana a wannan wata mai rahama, wanda kwanakin baya bana nan, kuma kullum in bana nan sai wani abu ya faru a nan gari, sai kasance na kan turo mataimakina. To amma yau ina nan abun ya faru. Wancan kwanakin baya an tashi haka kawai, ba sididi ba sadada, an kashe mutum biyu, ba su yi komai kowa ba. Wannan abu ya sa mun naji bakin ciki kwarai da gaske. Mun san abin da yake faruwa. Mu dai ba abin da za mu ce ma al'ummar jihar Bauchi. Allah ya san me yasa ya bar mu musulmai da Krista, Hausawa da Fulani da Jarawa da Sayawa da kowa ya haɗa mu. Mu wannan garin ba wuri ne na mutum ɗaya ba, ƙasa ne na kowa da kowa. Dole mu nemo hanyar zaman lafiya. Amma ina ta'aziyan wayannan yara biyu da aka kashe, kuma in tabbatar wa mutane cewa wanda suka yi wayannan mutisa an kama su, suna hannun jami'an tsaro. Abin da muke gani wato maƙiyanmu ne, suke nema su kawo mana matsala a zaman kewa mu. Amma in tabbatar muku, su kansu wanda suka dawo suka wannan barna na yau ba su kyauta ba, saboda sun san cewa a gwamnatin mu akwai adalci, akwai kuma sa ido, akwai kuma tsaro, kuma duk wanda muka kama shi da laifi, ko shi wane ne ko dana ne, bana bari shi. Wayannan mutane in kun tambaya wajen jami'an tsaro suna kame, kuma ba za mu bar su ba. Insha Allah za mu je gidajen wayannan mutane da aka kashe, kuma iya gwargwado za mu kawo muku gudumawa, su ma za mu nemi iya diya da za mu musu a gwamnatance, saboda a san yanyin zuciyan iyayen wanda suka rasa iyayensu.
Nasa jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Umar Sanda ya tabbatar da cewa hukumar za ta yi aiki domin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Gudun Hausawa.
Bata gari suka tashi suka fara yin abin da suka ga dama, har ya kai ga kone-kone da sauransu da sauransu. Alhamdulillahi 'yan sanda da jami'an tsaro gaba daya sun zo sun taru, kuma mun hana muni wanda mutane da yawa sun nufi a yi din ya faru. Akan haka ne muka yi magana da gwamnati, muka ci gaskiya ga abin da yake faruwa, shi kuma ya ce to lalle fa sai ya zo. Amma gani ga gwamna, zaman lafiya shi muke so, ko daga ina kake ka zauna mu zauna lafiya. Bauchi an santa da zaman lafiya.
Johan Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Abdul Wahab. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
Kamfanin harhaɗa magunguna na Madana yana neman zama na farko wajen samar da rigakafin coronavirus ga ƙananan yara a Amurka, kamar yadda ya nemi hukumar tantance abinci da magunguna a ranar Alhamis don samar da hanyar rigakafi ga jarirai da ƙananan yara da kuma ma waɗanda suka fara zuwa makaranta. Iyalai na ta jira cikin takaici da haƙuri don samun damar kare ƙananan yara a ƙasar, yayin da mutane ke jefar da abin rufe fuska da sauran matakan kiyaye lafiyar jama'a, yayin da ƙwayoyin cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Tun kusan kashi 3/4 na yara masu shekaru daban-daban sun nuna alamun sun kamu da cutar a wani lokaci yayin annobar. Kamfanin Madana ya gabatar da bayanai ga hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka cewa tana fatan hukumar za ta amince da ƙananan allurai biyu da za su iya kare yara 'yan ƙasa da shekaru 6. Ko da yake tasirin bai kusan girma ba a cikin yaran da aka gwada yayin da nau'in cutar na Omicron yayi sama fiye da yadda yake a baya a cikin annobar. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira ga sojojin ƙasar da su ƙara ƙarfinsu ta kowace hanya domin murƙushe abokan gaba, kamar yadda kafa ya labarin ƙasar ta ruwaito a yau Juma'a, yayin da wasu sabbin hotunan tauraron ɗan Adam ke nuna ƙarin shirye-shiryen gwajin makaman nukiliya. Kim ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da sojoji da masu watsa shirye-shirye ya labaran gwamnatin ƙasar da sauran waɗanda suka halarci gagarumin faratin soji da aka gudanar ranar Litinin, wanda ya cika shekaru 90 da kafuwar rundunar. Faratin ya kunshi sabbin makamai masu linzami na Koriya ta Arewa da dama, da suka haɗa da makami mai linzami mafi girma na tsakanin nahiyoyi ICBM da Hausan 17 da makami mai linzami da aka gwada a kwanan nan. Baje kolin ya nuna zamananci da darimtaka da ci gaban tsatsauran ra'ayi na sojojin ƙasar da ƙarfin soja da fasahar su mara misaltuwa, inji Kim ya shaida wa sojojin wurin taron, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na KCNA ya rawaito.
A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Neja. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari dauke da rahoton.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta soke wasu 'yan takarar neman majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara a jam'iyyar daga jihar Niger. PDP dai, wadda ke aikin tantance 'yan takarar, ta ce ta ɗauki matakin ne saboda samunsu da gazawa wajen cika ƙa'idojin jam'iyyar da suka haɗa da rashin biyan haraji da kuma rashin cikakkun takardun kammala makarantarsu. Barista Nasiru Goshi shi ne PDP ta turo jihar Niger domin aikin tantance 'yan takarar.
Baka fitowa ka ce za ka nemi shugabanci na al'umma ba tare da ka biya abin da zai taimaka wajen raya ƙasa ta fuskan tsaro da kuma more abubuwa na buƙatu na rayuwa na al'umma ba, to saboda haka da kowannan ƙa'idoji wanda dokar da mutum yake neman yin wannan matsayi a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, kuma kowace jami'a za ka tsaya, to batun maganin harajin nan abu ne mai ƙarfi, to kuma abu ne wanda mu ma muka sa ido a kai.
PDP dai na aikin tantance 'yan takarar ne a daidai lokacin da hukumar hana fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ba da shawarar yin gwajin shan miyagun ƙwayoyi ga 'yan takara domin kaucewa tsaida 'yan ƙwaya wajen neman mukamai daban-daban. Sanata Mustapha Sani, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne da PDP ta tantance, ya ce shawara ce mai ma'ana.
It's a very good development. To zaka je ka kana wakiltar jama'a kuma kana irin wannan abubuwan ai bai kamata ba.
So ma dai wasu 'yan takarar da suka samu nasarar tsallake tantancewar PDP ga abin da suke cewa.
Sunana Hajiya Halima Sale daga Suleja local government. Gaskiya wannan sun ba da shawara mai amfani matuka, domin kai dubi da abin da ke faruwa yanzu nan sai ka ga lalle kamar wasu abubuwan ma mutum ba yana yin shi cikin hayyacin shi bane, to kuma wannan yakan dauko asali ne tun lokacin da aka tantance. Idan ba a yi la'akari da wannan ba sai ka ga an zo an dauki mutumin da zai zo yana abu kawai dai gashi nan kamar mawukaci.
Sunana Honorable Abdullahi Lawal Kwatankwaro, mai neman kujerar majalisa ta karamar hukumar Mariga, domin duk wanda kage yana sifarin zai je shi jagoranci jama'a ne. To dukkan wanda zai jagoranci jama'a ana son a samu mutum mai natsuwa, mutum mai kamala wanda ya kamata ya jagoranci din shugaba ne na al'umma. To an ga tsari da hukumar nan ta kawo, gaskiya ni na ji daɗi kuma na goyi bayan wannan tsari.
A yanzu dai dukkanin jam'iyyun siyasa a Najeriya a iya cewa sun ɗauki harama domin ganin an fafata da su a babban zaben na baɗi idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai shirin
manuniya. Yunkurin yage jiki daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa zuwa jam'iyyar Adawa ta APC a wasar dokokin da wannan masa yayi a jihar Adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan shi cikin zaman juyayi.
Ba kula da ni dole ne kauce. At least ku yaya banka ne. In bai problem zaka ji gidan makwabcinka.
Madaki nan gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa.
Game da maganar labta kudi akan farashin siyan takardar sha'awar taka takarar jam'iyyar APC kuwa shugaban jam'iyyar ne yace wannan magani ne na masu shirin sheka mata kaikai
kudin shiga wannan zaben yau ga sashe kasa da yawa su yan hamayya din shuka mana shedan taka saboda kai dan akwai sheidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jami'a mai biya miliyan 100 zai biya mu
sai dai kuma duk da haka wani shehun malamin jami'a ya ce koda akwai bukatar kudi cikin jami'a to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi
gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kudi irin wannan zai zama ciwon kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kudin sa zai kokari ko kudi ta dawo riba kuma ta shiga ciki
zangar zunguro tsohon shugaban kasa Jonathan Yabuto dan takara shugaban kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle yana ga yau duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema yayyayi
in har dai Buhari ya bada goyen bayan sa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zabe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kuwa wani shehun malamin jami'a ne yace shi ma yana da irin wannan ra'ayi
tun shekara daya na fadi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe
wadannan faso mun tau muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa cikin sabon shirin manuniyan da akowace juma'a kukan yi tsumayi shiri na 63 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an samar da shugabanni marasa kwadayi mai yuwa kokarin kwakwar kwakule kwadayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa daukar mataki lokacin da ta ji an ce wani dan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi har ma an ji mai magana da yawun majalisar dokokin jihar Adamawa honorable Jafar Kefas na kebe yan jaridun da yace ya kamata su gane abinda masar dokokin jihar Adamawa ta yi shine fahimta irin talauyoyi
yayi decamping ya koma APC daga PDP shi ya sa'a kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa an kai hotuna speaker ya ga lalle haka ne
a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma ya canza sheka zuwa wata jam'iyyar da kike a cikin ta
in ka tuna Adam Osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisa Mubi Sau ya canja sheka a lokacin akwai matsala
mai mataki na gaba
sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa
sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisan ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi
ni dai a sani na tun da aka zabe 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba idani ko su daya ba ta bayyana ba so ni na ci zabe ba a kula da ni dole ne kauce at least ku yaba banka ne in bai problem zaka ji gidan makwabcinka
yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da matsayinka
eh kuma rabo ne yau rabo ne ya karba da badama zai mutu wayo ai lokacin nan ya kare fine ba badama ba wani mutum ne naka na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah
tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kudin da wadanda za su taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu 'yan kasa suka fara kallon abin a matsayin bude kofa ga shugabannin da ke da tsananin kudayi. Sai dai shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu ya ce dole ne a gaya wa duniya wannan kudade ba su yawa ba, kuma ma jam'iyyar tana nan daram da kau akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi.
Idan mutum da gaske yake yana so ya shiga zaben shugaban Najeriya, idan ba shi da hanya, ba shi da masoya za su amshi miliyan 100 mai cancanci da mai shugaban Najeriya ba. Shugaban Najeriya ba bin wasa ba ne ba. Wanda ke so ya shiga zaɓe a tutar jam'iyyarmu abin zai biya kenan. Abin da na biya na shiga zaɓen shugaban fati miliyan 20. Miliyan 20.
Mutane da yana cewa hakan zai bunƙasa maganar cin hanci da rashawa.
Wannan me ya kawo batun shiga zaɓen shugabancin Najeriya me haɗa shi da cin rashawa? In ba ka shiga ka shiga ba dole. Wannan jam'iyyar tamu jam'iyyar ce tana da aƙida. In ka so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta, wani ce ai kuɗin shiga wannan zaɓen in ka sa shi ƙasa da yawa. Su 'yan hamayya da su shuka mana shigantaka su biya wa su shiga a jam'iyyarmu. Kai karam! Sai a je kotu a ta kai wannan dawowa. Saboda haka idan akwai shaidani da zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan 100 zai biya mu.
Sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashen karatu mai zurfi na jami'ar jihar Kaduna Farfesa Yusuf Ibrahim Ango ya ce duk da ke dai jam'iyyun na da irin nasu dalilai, amma dai wannan tsari na tsumbula kuɗin siyan takardar sha'awar takara na iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin wani mummunan yanayi.
Su jam'iyyu sun yi wannan ne gaskiya don su rage yawan rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin 'yan takara, domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar 'yan takaran su takara da yawa. Wasunsu suna iya barau da gaba ɗaya zaben ma dan su ba su samu ba, shikenan da a tare a rasa kila dalilin da yasa jam'iyyu suke wannan abin kenan. Dalili na biyu kuma, jam'iyyun ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu, sai suna amfani da lokacin zaɓe, shine lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobinsu. To amma gaskiya ko mun ki ko mun so, in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan, to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne, duk wanda ya sa kuɗin sa zai kokari ya fidda kuɗi ya ci riba, uwa kuɗi da dawo riba kuma ta shiga ciki. Ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abun ba shi da dadi kwarai da gaske.
Zanga zangar zunguro tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan dan ya taka takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a maida ƴan Najeriya bayi. Kodake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo, Dr. Faruk BB Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan din yake so a yi.
Na farko sai kaga wato baya tafi yau dadi kenan, kuma har ana tunanin duk yanda abubuwa suka rinka tabarbarewa a lokacin Jonathan ana kokari a gyara busiyu ba, har aka ce sai an dauko General Muhammadu Buhari. Yanzu wato lokacin Jonathan yafi na Buhari dadi kenan. Na biyu kuma, shin mutum ba zai iya yin bada nashi gudunmuwar a Najeriya ya haƙura ba? To ita takarar Jonathan a gaskiya kishin-kishin din da aka dade ana ji shine General Muhammadu Buhari ne yake da sha'awar wannan takarar, ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi. To wannan ma shine abin da zai fi ba wa kowa mamaki. A opposition APC ma ake zuwa ana makala postocin Jonathan din. To in har dai Buhari ya bada goyon bayansa akan wannan takara, su waɗanda suka fito da makudan kuɗaɗensu da shirinsu da waye da suke jam'iyyar APC, na ganin sai dai su haƙura su yi rigima da za su iya yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri.
A 'yan kwanakin baya, maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe Baba Lolan da ya lula kafafen labaru yana gaya wa duniya cewa Najeriya na da takatar kon tsautsayi. Sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyin ya sha, shi ma shehun malami Farfesa Khalifa Ali Dukwa ya ce yana da irin wannan ra'ayi.
Na bada lokaci akan gwatan Yuni, in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zaɓe. Zaɓen ba zai yiwu ba ne, kwata-kwata ba zai yiwu ba, amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samu tsaro lafiya. Garau kuma idan kowa an samu zaman lafiya kwata-kwata, a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan, ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yiwu ba. Saboda haka abun fa biri ya yi kama da mutum, abun da Afe Baba Lola ya faɗa, abun da kuma yi tun shekara ɗaya na faɗi a kan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zaɓe.
Daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka keɓe musu fa yana ƙara ƙarewa ne, saboda haka babu wani ɗan takara shekara da ba a ce ga kujerar nan yayi ta yi domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki 395 ne ga dukkanin masu rike da madafin iko su saki damar da za a samu sabon sauyi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikira. Masauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai girma.
Ismi Marwan A. Adam min madrasatul Malam Adam Idris anguwar Kajemina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قوتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
ما شاء الله. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayen sojojin Russia nan da watanni biyar masu zuwa. Kuma majalisar ta zartar da gagarumin jaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji da Ukraine cikin gaggawa. Saka hannun jari a yancin Ukraine karamin farashi ne da za a iya biya, in ji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Amurka da Tarayyar Turai sun yi gargaɗi a gujin miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon Rasha kan samar da iskar gas zuwa Turai. Rasha, wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake buƙata a Turai, ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na Turai su biya kuɗaɗen iskar gas ɗinsu da kuɗin rabul, wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba wa bankunan Rasha, ciki har da babban bankinta.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar fatar alheri da taya murna ga Rabaran Naniyak Goifa da iyalansa, wanda za a yi bikin iyarsa ranar Lahadi da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Namba 2 Jenta Jos. Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbi Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari da ke muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.